Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 41 matsakaicin zango. Abin yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauraron gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 28 ga watan Janairun shekarar 2019. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Shabin dare a nan Washington DC. To Muhammad Hafiz Baballe da fatan kawo ni lafiya.
Lafiya lawan Muhammad.
Madalla ba mu kan labaran duniya.
To jama'a ga kan labaran. Jagoran 'yan adawar Venezuela wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na riko, Juan Guaido, ya yi ta yin ahuwa ma jami'an tsaron kasar. Gwamnatin Najeriya ta yi kashedi game da katsalandan ɗin kasashen waje a zaben kasar da ke tafe. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kalubalanci 'yan jam'iyyar Democrat da su yi abin da zai tabbatar da cewa suna son matakan tsaro sosai a kan iyakar kasar da Mexico.
Kanun labaran duniya kenan. To yayin da aka tunkari babban zabe a Najeriya, rahotanni na nuni da cewa an gano wasu 'yan siyasa da suka bullo da wata hanya da ake zargin sabuwar dabara ce ta yi mankuɗi a zaben da ke tafe.
Daga shekaran zuwa yau kuma wasu gungun 'yan siyasa suna bi gida-gida, suna ba da 1,100 ana ba su katin zabe, suna ɗaukan hoton shi, ba mu san wani manufa ne suke da shi ba.
Za ku ji ƙarin bayani. To dangane da siyasar ta Najeriya, shin ko tsunduma cikin harkokin kamfe da jaruman shirya fina-finan Kannywood suka yi zai iya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin su?
Ana gama sha'anin siyasa za mu dawo mu rurrugumi sana'ar mu mai ta yi.
Bi masoyanka suka iya zama makiyinka. Dan ko mutum ɗaya ba na so rasa a cikin masoyana.
Masu sana'a ɗaya za ga kowa da irin ra'ayinsa, ko da ma akan sana'ar da ake.
Muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin da ma wasu rahotanni. Sannan Sarfil Hashim Gumel zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma fa duka sai Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya. Sunana Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban 'yan adawar kasar Venezuela kuma wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na riko, Juan Guaido, ya yi ta yin ahuwa ma sojojin da suka goyi bayan demokuraɗiyya, suka kuma yi watsi da gwamnatin mai ci ta Maduro. A wani taron manema labarai jiya Lahadi, Guaido ya ce ma sojojin, muna jiranku sojojin Venezuela, muna jiranku da kuma alkawarin da kuka yi na kare kundin tsarin mulkinmu. 'Yan ɓangaren adawa waɗanda wasunsu ke tayar da muryarsu suna cewa, aboki na soja, kai ne kaɗai ake jira. Suka yi ta raba takardu ma sojoji da 'yan sanda da aka tura musu ɗauke da bayanan shirin yin ahuwar. Waɗansu daga cikin sojojin suna jefar da takardun ko kuma siyaga, amma da yawa daga cikin sojojin Venezuela sun ce su da iyalansu sun gaji da tsananin ƙarancin abinci da kuma kayan more rayuwa. A halin yanzu, shugaba Nicolas Maduro ya nace jiya Lahadi cewa sojojin ƙasar suna bayansa a lokacin da yake kallon sojojin suna motsa jiki inda suke amfani da nakiyoyi da aka yi a Rasha, waɗanda ake cilla su da roka da kuma bindigogin harbo jirgin sama. Gwamnatin Najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da kar su yi katsalandan a zaben ƙasar. Tana mai jaddada cewa ƙasar ta yammacin Afirka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin adalci a ranar 16 ga watan gobe, da yake mai da martani kan sukar da Amurka da Burtaniya da kuma tarayyar Turai suka yi saboda dakatar da alƙalin alƙalan Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Mai magana da yawun shugaba Buhari ya kara wannan shawarar da shugaban ya yanke. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta himmatu ga gudanar da zaɓe cikin adalci da gaskiya. Wannan gwamnati ba za ta karkatar da doka ba, haka kuma ba za ta lamunta da duk wani shishigin cikin harkokinta ba. A cewar mai magana da yawun shugaban kasar Garba Shehu a wata rubutacciyar takarda a daren Asabar, a cewar kafar labarai ta Reuters, a wani ƙarin bayani da yi jiya Lahadi, Shehu ya bayyana ƙasashe uku da abokan Najeriya, to amma sai ya ce ga dukkan alamu sukar da suka yi ta biyo bayan zaton mara tushe da kuma raina salon wannan demokradiyyar Afirka. Ya ƙara da cewa babu ɗaya daga cikin ƙasashenku da za ta bar alƙalin da ke da baibaye da rigingimu ya yi alƙalanci idan ba a warware matsalar ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ƙalubalanci 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat jiya Lahadi da su nuna cewa suna son a tsaurara tsaro a kan iyakar ƙasar da Mexico da ke kudu. Tun da yanzu an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati wanda shi ne mafi tsaho da aka taɓa yi. Gashi kuma wa'adin makonni uku na tattaunawa na raguwa. Mick Mulvaney, wanda shi ne muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House, ya faɗa wa tashar talabijin ta Fox News a jiya Lahadi cewa wannan wata dama ce ga 'yan jam'iyyar Democrat ta ganin koshin sun yarda da tsaron kan iyaka domin hana kwararowar baƙin haure da kuma hana shigo da mugun ƙwayoyi. Amma Mulvaney ya ce shugaba Donald Trump zai kare kan iyakar ƙasar ko tare da 'yan majalisa ko ba da su ba, ciki har da ayyana dokar ta ɓaci idan ta kama. Mulvaney ya ce fadar White House ta ga 'yan jam'iyyar Democrat sun fara yarda da shugaban ƙasa akan buƙatar katanga mai tsohon kusan kilomita 400 kan iyakar Amurka da Mexico mai tsohon kilomita 3,200, inda Trump yake neman dala biliyan 5.7 a cikin kuɗaɗen haraji domin gina shamaki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani da daddan amini kuma mashawarcin shugaban Amurka Donald Trump mai suna Roger Stone ya faɗa jiya Lahadi cewa yana tunanin ba da haɗin kai ga kwamitin musamman na Robert Mueller mai bincike akan katsalandan ɗin da ƙasar Rasha ta yi a zaben 2016 da abin da ya tattauna tare da shugaban Amurka. Wata kotu ta caji Stone a satin da ya gabata da yin ƙarya da kawo cikas ga bincike da kuma jirkita shaida game da abin da ya shafi kwamitin yakin neman zaben Trump. Ya faɗa a cikin wani shiri na gidan talabijin na ABC yadda zai ba da haɗin kai ga binciken da mula ya shafi watanni 20 yana yi, wanda zai zama wani abu da zai tsayi da shawara a kai bayan lauyoyinsa sun tattauna. Sannan ya ƙara da cewa idan akwai laifi da wasu mutane suka yi lokacin yakin neman zaɓe wanda ko ɗaya ban san da shi ba, amma idan akwai gaskiya zan iya bayar da ba'asi a kai.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da Najeriya. Wasu bayanai daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin ƙasar na nuni da cewa wasu 'yan siyasa sun bullo da wata sabuwar hanya da ake fargabar dabara ce ta yin maguɗi a zaben da ke tafe nan da wasu makonni. Daga Jalingo ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Kamar yadda ma rahotanni ke cewa, wasu 'yan barandan siyasa ne a jihar Taraba ke shiga anguwanni da kuma sako-sako domin siya ko kuma ɗaukar hotunan PVC, wato katin zaɓe. Inda masu gamba da tukunci ga mai ta bakin wasu shaidun gani da ido da suka nemi a sake sunayensu.
Daga shekaran zuwa yau, wasu gungun 'yan siyasa suna bi gida-gida, suna ba da 1,000 ana ba su katin zaɓe, suna ɗaukan hoton shi, ba mu san wani manufa ne suke yi da shi ba.
Kuna ba da?
Mu ban bayar ba, amma mun ga wanda suka bayar shi ne muke jan hankali ga su ma su kiyaye, sabila da ba mu san me za su yi da katin zaɓen ba.
Ka ga wanda
na gani da ido na.
Ke ba za ka ba da ba?
Ni ba zan bayar ba.
Hakikanin gaskiya. Abubuwan da yake faruwa nan da idona ne ne shaida na gani. Katin zaɓe za a zo a kira a nemi a tambayi sunanka a ɗauki numba a jikin katin ɗin. A ɗauki hotonka a ɗauki naira 1,000 baka.
Yanzu suka zo da ƙarfi suke koko a kuɗi ake ba da?
Ba sa yi da ƙarfi, amma da yake ba sa bayyana manufansu a dalilin hakan mutane za su ga kan ba wani abu ne ba don sun ba da numban zaɓe in katin da yake botaskar nasu don a ba su 1,000. ga yayin da ake ciki wani zai karba.
Yanzu haka mato ne kungiyar makiya a jiya suka farga tare da daukan gabarin wayar da kai makiyaya a Ruga.
Khalid Muhammad Weba, PRO na Sabitar Plako, John the Jam, Travis the Chap. Mu abinda muka yi, mun dauka da fulanin daji nan ba mai kati ma gaba daya. Mun dauki ofisin local government mun bi every arɗo kowa ya tabbata yana da katin zabe. First kafin a san me za a zaba. Kowa da abin rayinsa. Amma mun bi mutane ko ina yanzu duk fulanin suna da katin zabe. Mutum ya sayar da katinsa ko a bashi kuɗi ya ba da kati wannan ba zai
to sai dai kuma ta bangaren hukumar zabe INEC a jihar Taraba ta ce ko da yake kawo yanzu ba sanar da ita hukumance ba to amma kotu ne ma ta dauki matakin wayar da kan al'umma. Mr. Fabian Yamewanmi da ke zama jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaben ya ko gargari jama'a ne ma da suke sa ido
a wajen mu kan ba mu samu wannan rahoton ba tukuna amma ya rage ga kai voter ka make sure cewa baka sayar da kuriyan ka ba baka sayar da yancin ka ba ya kamata ka zo abin kar ka sayar da su ko ka karba ka ba ma wani katin ka mu kuma ba mu aika wani ya je karba katin PVC naka hannunka a gida ba in kun ga wani abu haka sai ku gaya ma yan sanda su ne za su apprehend waɗannan mutane. It's an offense for you to sell your voter's card or to an saba ma doka because once an ce maka kar ku yi wannan abu kar ku yi so akwai preventive measures abin police sun kama ka kana wannan abu.
Ko da yake zuwa lokacin da nake hada hancin wannan rahoto duk kokarin ji daga bakin kwamin tsaro abin ko ya ci tura to sai dai ko wata majiya ta ce to nema wasu ɗan sa kai suka yunkuro domin bankado waɗanda ke da hannu a wannan badakalar sayan katunan zaben. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
To a gaida Ibrahim. To yanzu dai dangane da zaben na Najeriya, yanzu zai wuya a bayyana adadin jarumai mata da maza na dandalin Kanewood da mawakan Hausa da suka shiga gangamin yakin neman zabe domin tallata ƴan takarar da suke marawa baya. To shin kowane irin tasiri wannan salon yakin neman zabe zai yi a fagen siyasar Najeriya musamman ma a arewacin kasar? Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna.
A daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke korafi kan sabon salon yakin neman zaben da ya tashi daga irin na dandali da ake hawa turmi domin yada manufofi zuwa kafafen yada labaru na zamani da na al'ada da kuma yin amfani da 'yan fina-finai a wannan ƙasa, su wasu 'yan siyasa na ganin wannan ce hanya mafi sauki ta wayar da kan 'yan ƙasa akan yadda za su yi zabe. Kwamardiyar Mashatima shugaban wata ƙungiya ce ta matasa da ke arewacin Najeriya kuma yana cikin 'yan siyasar da suka kira wani taro na jarumai masu shirya fina-finan Hausa a arewacin Najeriya da aka yi a garin Kaduna.
Mu yi la'akari da zamani ya kawo waɗannan 'yan uwananmu, ƙannenmu, yayyunmu da suke harkan fim sakamakon yanda suke ƙoƙarin fafutukan neman yanda za su yi su faɗakar da mutanenmu na al'adunmu da addininmu da wasu abubuwa. Sai muka ga cewa sako yana sauka da gaggawa na wayanmu da mutanen mu kai musamman mutumin arewa. Sai muka ga cewa dole yayi amfani da su. To yin hakan shine muka samu wayanda suke tunani na gari wanda suka san ciwon kansu shine kaga su suka yi wannan taro muka hada su suka hada taro nasu muka kira kuma manya na kasa gabaki daya.
Al-Amin Buhari ɗaya ne daga cikin jaruman fina-finan Hausa da ke arewacin Najeriya.
So kanmu a hade yake ana gama sha'anin siyasar za mu dawo mu rungumi sana'armu mai ita ta yi dama kuma ita ta hada mu.
Sai dai kuma ita jaruma Umma Shehu ta ce tana gabar shiga siyasa dumu-dumu saboda tana da masoya.
Ni ba 'yar siyasa ba ce, ni 'yar fim ce. Yawwa to ban ga dalilin da zan dinga hada business ina da wani abu ba saboda menene ina avoiding ne saboda in ka hada guda biyu masoyanka suka iya zama makiyinka. Makiyanka kuma za su iya zama masoyanka amma mu ko da yaushe ai masoya muke nema. Dan ko mutun dai bana so rasa a cikin masoyana.
To anya ko tsoma 'yan fina-finai cikin harkar siyasa ba zai kawo rarrabuwar kai tsakanin masu shirya fina-finai a yankin arewacin Najeriya ba? Sani Danja ɗaya ne daga cikin jaruman fina-finan Hausa a arewacin Najeriya da ya ɗauki ɓangare a siyasar wannan ƙasa.
Kasan shi siyasa wani abu ne daban, wato kamar wani ra'ayi ne na mutum. So masu sana'a ɗaya za ga kowa da irin ra'ayinsa ko da ma akan sana'ar da ake. So wannan kawai shi ne amma ba rarrabuwar kawuna ba ne. Wannan baya hana adawa aiki tare a yi wasa a yi dariya.
Yanzu dai maganar jawo 'yan fina-finai a cikin harkar siyasa a Najeriya ya riga ya zama ruwan dare ba ma a arewacin Najeriya ba har ma da kudanci. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Ta gaida Isa Lawal Ikara a jamhuriyar Niger kuwa. Majalisar Dinkin Duniya ƙarƙashin hukumar samar da abinci ta FAO ta yi wani taron faɗakar da jama'a kan muhimmancin yaƙi da al'adar saka ƙananan yara ayyukan da suka fi ƙarfinsu. Ga Haruna Mambako da cikakken rahoton daga birnin Kwani.
Malam Shatima Ibra shi ne ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron.
A doka ta duniya akwai ayakuna, lalle yaro ya kamata ya aiki tun fil azal da aka tashi. Kenan tun da muka tashi mun san yaro ana sa shi aiki saboda ya saba da aiki, kuma ya tashi da ɗabi'a ta yin aiki ba ta taragwanci ba. To wannan halaka ne a sa aiki, amma ya kaga mutane kuma sun wuce gona da iri sai su sa yara waɗansu aiki wanda bai kamata ba su sa. Misali ka gani in aka ce wajen ɗaukan kaya, dan naga yaro na yana iya daukan misali tiya biyu, dan kaya wanda bai kai kaya ya karya bai dauko daga gona ya kawo gida, sai kaga nazarci in naga kaman yayi kokari ya dauki kilo 50 sai ya dora mishi he yace ya rika dauka. To wannan daukan kilo 50 kinan lokacin shi bai kai ba sai har ya kai ya tsumbure. Kenan akwai abubuwa ayakuna wanda yara ya kamata su yi, amma kuma akwai ayakuna wanda bai kamata ba a sa yara su yi. To ta
kasancewar muhimmancin maudu'in da aka tattauna da shi a wurin wannan taron da hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya mai kula da abinci FAO ta shirya a birnin Tawa, shi yasa aka gayyato manoma da makiyaya kanin cewa dukkan bangarorin guda biyu sukan yi amfani da yara walau wurin noma ko kuma wurin kiyo. Haka zalika da sarakunan gargajiya waɗansu daga cikin 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar a birnin Tawa sun bayyana mana ra'ayoyinsu game da wannan faɗakarwar da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da abinci FAO ta shirya.
Insha Allah ni da abin na gani yara kanana wanda ake kawo almajirai wanda ake daukuwa kawo su almajirai shi yaro karin bauki dan sai kara bakwai ba in ba garin ku ne abin da makarantar yake ya tayye karatu zai kwana a jira, amma na fito da su gaskiya kanana sosai ba su ma ci kara bakwai ba gaskiya wannan akwai matsala aikin ta bai makamata a sa almajira suke ba.
Mutum kankana ka dauke shi yaro wurin aiki bai ma dace haka ba, amma wannan abin gaskiya ba abu ne wanda ya kamata a duba a gani ba, abin yi na ba. Mutane ya kamata su gyara al'amarin yadda ya kamata, shi na da kyau haka nan
bai dace ba in dai bismillah zaka yi, amma yanzu zalunci zaka yi kenan sai ka ce ka dauki yaro karami wanda ko nawa ka bashi na shi amsa. To haka ne shine muke fata akan mutane su gane cewa tauye ma yaro haƙi bai da kyau.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
Za a iya karanta waɗannan rahotanni a shafunan wato a shafinmu na yanar gizo da ma na Facebook a duk lokacin da ake so. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda lokaci a yanzu ke cewa 12 dare ne da minti 18 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Batun tsaro lamari ne da har yanzu ke ci gaba da barazana a wasu yankunan arewacin Najeriya, musamman ma yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Batun yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kudin fansa shine abin da yanzu haka yake ci wa yan Najeriya tuwa kwarya. Jihar Zamfara da sauran makwabtantana daga cikin jerin wuraren da matsalar yan bindiga ta addaba. Duk wani kokarin da gwamnatoci daga tarayya zuwa jiha ke yi na ganin an magance matsalar, amma har yanzu babu alamar sauki da ake samu. Abin tambaya anan shine, shin matakai ko hanyoyin da ake dauka domin samar da zaman lafiya a wuraren da yan bindiga suke addaba suna tasiri kuwa? Ganin har yanzu ba a gama da matsalar ba. Kan neman hanyar magance irin wannan bala'i da ke addaban mutane ne yasa filin ciki da gaskiya ya karɓi bakuncin wani tsohon ɗan bindiga daga jihar Zamfara da Nasarawa mai suna Alhaji Abubakar Usman, wanda aka fi sani da Shumo. Wanda makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku hirar da wannan fili yayi da shi domin gano makasudin da yake saka wa mutane fada wannan hanyar da kuma dalilan da yasa har zuwa yanzu aka kasa shawo kan wannan matsala. A yau za mu kamo kashi na ƙarshe na zantawar da wannan bawan Allah, da fatan masu neman hanyoyin warware wannan matsala na kusa domin fahimtar yadda yan bindiga ke tunanin su tare da kaddamar da hare-haren da suke. Suna Nasir Fil Hashin Gumar, a yi sauraro lafiya.
Akwai garuruwan da ake zuwa a wargaza su
ya wulakanta ma har mutanen gari har da mata ma da sauransu. Me yasa ake yin haka?
To duk inda kaga an shiga wannan gari kamar haka, an je an wulakantar da mutane, an wargaza gari, an kace, an kokkona wasu. To in an kai bincike a hankali, akwai abin da mutanen garin sun kai. Da waya fa mutum ha komai rashin imani ne, mutum bai maka komai haka nan kawai sai dan ka je ka fada shi da rigima, ba zai yiwu ba fa. Ni na san da sani, tunda ni iya sani na da wannan abun, duk garin da bai taba ku ba sa ido, ba wani tsongoma, haka nan kawai ku hau babura ku je ga garin, ba zai yiwu ba, wallahi Allah ma ba zai baku ba. Sannan akwai wani abun da mutane suke, sai ga an ga bako wanda ba a san inda hito ba, a san aiki ne, kawai a kame shi a yanke shi da yuka. To wannan abun kuma shi ke kara hauhawar da abubuwa su yi muni. Babu ko barayin ne sun ka hita da kansu, sun ka tayi wurin sata, an ka kashe wani, wallahi tallahi za su hankura, ba abun da za su yi. Amma sun ka gane cewa haka nan ba abin da sun kai, an ka kashe musu mutum, to shi ke sa su gune ma wannan wuri, su aje alkawari, sai sun je sun kona gari.
Shi yasa ake bayyana ma wasu ma masu ma irin wannan ramuwar gayyar, kamar gayyato su ake daga garuruwa daban-daban har ma da kasashen waje.
To gayyata shi, duk inda sun ka ji an rena masu da hankali, sun ka ga walakancin ta kai inda ta kai, to za su iya gayyatowa. In kuma suna da kayan aikinsu, za su je su yi da kansu, don babu wanda ba a yi. In da ma mutum an ga wanda kamar waɗanda suke da yawa-yawa su ta isa su shiga gari, to ba su gayyata kowa, su za su je su yi da kansu. Wanda an kai ma kuma ya gane cewa bai da kowa, to dole ci zai yanda zai ya gayyato mutane su je su aikata abin da za su aikata.
Shi akwai hanyoyin da yanzu za ka iya faɗa wa gwamnati inda an neme ka samu a warware yanzu irin wannan rikici da zubar da jini da ake samu a jihar Zamfara da yankunan birnin Gwari da sauransu?
Kwarai, babban shawara ta ga gwamnati, lalle sarakunan gargajiya su ne turakun ƙasa, ba yanda za a yi abin ya yiwu, tsarin ya yi daidai, dole sai sarakunan gargajiya su ya kamata gwamnati ta maike su wakilanta na jihohi, kuma a daina barin tsageru waɗanda ba su da kunya su je su dinga rena sarakunan gargajiya. Yanzu kamar alal misali, akwai ƙungiyoyin da ake kakkafa, waɗannan ƙungiyoyi ba han ƙarin sace-sace, ba abin da suke ƙara. Duk ƙungiya ko ma wani irin ɗan ƙungiya ne, a tabbata mai gwamnati ta ba da wannan doka ya zama doka ga ƙasar Najeriya, dukkan ƙungiya ko ma wani iri ne, to yana ƙasa ga sarkin garin nan, ko da mai anguwa ne. Idan an gayi wannan tsarin, to insha Allah ina kyautata zaton, za a samu sauƙin abubuwa.
Shumo mutane masu riƙe da makamai ga babura su riƙe tahowa wajen su ɗari kaza, wani sarki za su saurara?
Za su saurari sarki, ai ba yanda za a yi mutum ya zo yana bako ga gari ya ce zai yaƙi ɗan garin shi ya zauna, ba zai yiwu ba. Ai ba su taɓa nuna cewa za su je su kashe sarakunan da kansu, ba zai yiwu ba, sai in shi sarkin ya jefar da kanshi ki wani abubuwa na wauta, don da farkon abin nan akwai wauta, saboda ƙyan banga dai su sun ka ƙirƙiri wannan bala'i. Babu waɗanda sun ka tada hankalin ƙasar Zamfara, daga tsakanin banga da ɓarayi, kuma lokacin hukuncin da ake ma ɓarayin nan ba a yi masu adalci. In za a kashe mutum, a tabbatar da lalle lahi na ya kashe shi, wallahi kowa zai haƙura. Amma a je a kashe mutum, wani a kasuwa za a gan shi a halbe shi, wani za a kama shi a je sai an yawo da shi cikin kasuwa, an ga mai walaƙanci, sannan a je a yanka shi kamar rago, shi waya za a yi ƙasar nan ta zauna lafiya? Akwai abubuwan da ake yi, duk ƙasar nan kuma abu na ɗaya gwamnati ta yi haƙuri ta taimaka a gyara ɓangaren shari'a. Mutum komin matsayi na iya yi lahi, a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi. Mutum komin ƙasƙanci na idan ya yi kuskure, in na haƙuri ne a yi mai haƙuri, in kuma na tara ne a yi mai tara, in ma na ko ma wani irin hukunci ne a taimaka a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi, to ƙasa za ta zauna lafiya.
Akwai wata rana muna dawowa daga can Mambila, muna dawowa hanyar Jalingo, sai na ji ƙarar bindiga an yi harbi a kusa da wata kasuwa, sai wani a mota ne ke cewa ɓe fiɗiɓe, wato ma'ana an harbe su kenan. Sai na fahimci kamar wasu irin waɗannan ɓarayin ne haka kawai aka, wato ma'ana ba je kotu ba aka harbe su. Me kake wani ƙarin bayani, in ka fahimci bayanin nan da ne za ka yi don mutane su fahimci irin abin nan da ke faruwa?
To duk abin da ke sa akwai waɗanda su ba alƙalai ba ne, su ba komai ba ne, amma su za su je su yi hukunci da kansu, ba bincike ba komai. To wannan hukuncin da ake yi na ƙarhi da yaji shi ke haddasa fitintunu, kuma wallahi idan ba an bai irin su ba yanda za a samu sauƙin abubuwan nan. Amma in yau an ka dawo shari'a, duk mutumin da ya yi laifi a zauna da shi a yi hira, a gane cewa me ya kamata a yi da shi, a faɗa ma duniya cewa ga abin da dalili ne da za a yi ma wani hukunci kaza, wallahi kowa zai haƙura.
Abin da nake faɗa waɗannan waɗa mutanen da ake kashewa su waye ne suke kashe su, kuma labarin da kuke samuwa suke ba su izinin su yanke wa mutane hukunci a cikin kasuwa kawai a kashe mutum?
To mu dai sai ka sani mu waɗanda mun ka san suna wannan aiki ɗan banga ne, shin da sanin hukumar da suke yi koko suna yin ƙashin kansu ne? Har yau ba mu tsaya mun kai bincike ba, har lokacin da an ka fara ɗaukar mataki na ramuwar gayya ba wanda ya taba zuwa ya zauna da sarakunansu ya tambaye shi wannan abun da ake yi kuna ganin kamar ya daidai ko bai daidai ba, kin wannan abun ya za a yi a maganin shi, wa ke sa su suna yi ba mu sani ba, su ke sa kansu ba mu tambaye su ba. Mu dai in mun ka shiga gari za mu halatta jinin ko ma waye duk wanda mun ka gani kawai shi dan banga ne ko yayi ko bai ba shi din ne.
Yadda yan Boko Haram da suka fara wa yan sanda kenan
kwarai. Lokacin nan tunda sun nuna cewa su lalle ilallan ba shari'a ba komi su za su yi da kansu, kuma duk abin da ke kawo talaka ya dauko shi ya je hukunci da kan daga laihin hukuma ne. Hukuma an dauki mataki, yau ka je ka fada mai in mai anguwa ne ka fada mai, ya kiya saurare ka, ka je ka fada mai hakimi ya kiya saurare ka, fada ma mai martaba ya kiya saurare ka, to shin ya ake son lokacin ayi? Tunda duk inda ka tunanin ka kai kara ba a yi maka magani ba, to kaga in an ka ja da ba sai ga wani an yi wani abu wanda ba ya dace ba.
Ta ya zaka yi ka taimakawa jami'an tsaro ko kuma gwamnatin Najeriya ta zo ta magance waɗannan abubuwa? Yau aji wajaje duk sun yi shiru kowa ci gaba da sana'arsa, manoma su yi noman su, masu kiwo su yi kiwon su, masu zuwa kasuwa su je kasuwar su.
To abinda za a yi a nemi masu ilimi addini a don ba yanda za a yi jahili ya shiryar da ɗan'uwansa jahili. Jahili dama ɓatace ne, kuma ɓatace ba zai taɓa shiryar da ɓatace irinsa ba. A nemi masu ilimi addini su sun kasan irin yanda za a yi, yanda za a yi a tarbiyyatar da mutane. Kuma in za a nemi malaman na addini a nemi nagari, gada a nemi mutane waɗanda za su je kuma su kawo wani abu nasu ra'ayi, don saboda mutum yau kana ganin shi kace mai ga abun da nisa ka je kai sai ya mai da abun iko shi ko ya je ya dinga takama da shi. Duk mutumin da za a nema a faɗa mai cewa duk inda za ka je akan wannan abun to lalle ka tabbatar da kai a matsayinka bako, kuma ka je gurin ƴan gari kana neman goyon bayan su da shawarar su, don ba yanda za a yi ayi shugabanci in ba a shawara. Shawara shine ginshikin shugabanci, babu yanda za a yi kai shawara da mutane a ce don hasashenka, don tunaninka, ko don kwakwalwarka, ko don iliminka, ko don wani gwanin tattaka ka gano abinda suke ne, ba zai taɓa yiwuwa ba. Amma ka zauna da mutane ko da jahilai ne, in ka je gada ka nuna masa cewa kai mai ilimi ne, ka zo ka shiryar da su jahilai ne, ba za su saurare ka ba. Amma in ka zo ka nuna masu kai ma fa irin su ne, ya za a yi a gyara abu kaza da na ɓaci, abu kaza da na ɓaci, ka nuna masu kamar kun yi tarayya a cikin laihin da suke yi, to haka za ka jawo hankalinsu su fahimce ka, kuma za su yarda da abin da kake gaya masu.
Alhaji Abubakar Usman kenan da aka fi sani da Shuno, tsohon ɗan bindigar da ya ce ya tuba ya dawo hanyar da ya kamata. Ya kuma ke son taimaka wa hukumomi domin samar da hanyar kawo ƙarshen matsalar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane don kuɗin fansa. Yanzu madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfi da Hashin Gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. A kasance lafiya.
Wallahi yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jami'an kasar Brazil sun koma bincike jiya Lahadi game da ɗaruruwan mutane da har yanzu ba a gansu ba, bayan gocewar laka sanadiyar fashewar wata madatsar ruwa, bayan da masu ayyukan ceto suka dakatar da binciken waɗanda suka ɓata saboda tsoron yiwuwar madatsar ruwan za ta iya sake fashewa a karo na biyu. 'Yan kwana-kwana sun janye kiran da suka yi tun farko cewa mazauna garin Brumadinho na kudu maso gabashin sun shirya za a kwashe su.
Thomas Sauro da aka makawa ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma da anjima da hantsi, wato da misalin karfe 8 agogon Najeriya, za mu sake dawowa in Allah ya yarda. In za mu madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da Chiba Hero Diodune, sai kuma injiniyan mu Jimmy Cook Mahmud Dalo ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na anjima insha Allah. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui.